Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masallar assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 2 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Ibrahim Jermaine tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
An gurfanar da waɗansu shugabannin yankin Catalonia gaban kotu a Madrid bisa zargin yin bore da kuma cin amanar ƙasa. Cibiyar leken asirin Koriya ta Kudu ta ce da alama Koriya ta Arewa tana shirin wani gwajin makami mai linzami. Kana shugaban Yamei Aung San Suu Kyi za ta kai ziyara jihar Rakhine karan farko tun da rundunar soji ta kaddamar da hari kan musulmi an tsiraru a Rohingya.
Kanan labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta tsayar da ranar 2 ga watan Nuwamba kowace shekara a matsayin ranar yin nazarin kuntatawa da ake wa ƴan jarida. Ko me ke kawo ko me masana ke cewa game da irin wannan?
Zaka suna laifi da duk wani shugaba da ke son shi mulkin mallaka wanda bai son a tambaye shi, to sai shi amfani da jami'an tsaro. Domin jami'an tsaro na ƙasa ne, sai shi amfani da su shi kuntata mu da ƴan jarida.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda ministan wajen kasar ya halarci wani babban taron da aka gudanar a nan birnin Washington DC kuma ya sami zantawa da abokin aikin mu Adali Toro. Amma ko me ɗaya daga cikin dalilan da ya kawo shi?
Sa menene yasa ake kashe-kashe mutane a Roma? Albarkacin Roman kwaya ne, drobacin ba wani zancen addini ba ne, ba wani zancen kare wata ƙasa ba.
Akwai mu da shirin bango na Jummai Ali, amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Wasu shugabannin yankin Catalonia na ƙasar Spain sun bayyana gaban kotu a Madrid yau Alhamis bisa tuhumar su da ake da yin bore da cin amanar ƙasa da kuma zarmiya da ya shafi ƙoƙarin neman ƴancin Catalonia. Shugaban yankin da aka hambare, Carles Puigdemont, baya cikin shugabannin da suka gurfana a kotun wanda ya shafe makonnin a Brussels, ya kuma yi watsi da umarnin da kotun ta bashi da ta buƙaci ya bayyana a gabanta. Ya yi watsi da zargin ne da ya ce bi ta da kullun siyasa ne. Ya ce zai koma Spain ne kawai idan aka bashi tabbacin cewa za a yi adalci a wannan shari'a. Masu shigar da ƙara suna tuhumar shugabannin Catalonia 14 da suka haɗa da Puigdemont da kuma mataimakinsa Oriol Junqueras.
Cibiyar leken asiri ta ƙasar Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa Koriya ta Arewa tana shirin gudanar da wani gwajin makami mai linzami. ‘Yan kwanaki kafin shugaban Amurka Donald Trump ya isa yankin da ke fama da saɓanin ra’ayi, jami’an leken asirin sun shaidawa ‘yan majalisu yau Alhamis cewa sun lura ana gudanar da ayyuka a cibiyar nazarin makamin nukiliya ta Koriya ta Arewa da ke Pyongyang, babban birnin ƙasar ta Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa ta gudanar da jerin gwaje-gwajen makamin nukiliya a cikin shekarar nan tare da yin watsi da takunkumin ƙasa da ƙasa da aka ƙaƙaba mata. Jami'an cibiyar leken asirin sun bayyana cewa ‘yan majalisar cewa mai yiwuwa wurin da Koriya ta Arewa take gwajin makamin ya samu mummunan lahani bayan gwajin makaminta na 6 wanda ya kasance mafi ƙarfi da ta gwada ranar 3 ga watan Satumba. Kasancewar fashewar ta haifar da ƙananan girgizar ƙasa 3 bayan gwajin.
Yau ake cika shekaru 100 da gwamnatin Burtaniya ta ba da umarnin da Isra'ila ke ɗauka a matsayin tushen kafa ƙasar Yahudawa, wanda kuma Falasɗinawa ke kushewa a matsayin rashin adalci da zai hana samun zaman lafiya a wannan yanki. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi bikin ranar yau tare da halartar wata walima da Firaministan Burtaniya Theresa May za ta shirya. A yankin Falasɗinawa kuma masu zanga-zanga suna shirin gangamin nuna adawa da ‘yancin kan da kuma neman Burtaniya ta amince da wahalar da suka ce suna sha da wannan izini ya haifar ga Falasɗinawa.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Harin ta'addancin da aka kai a birnin New York ranar Talata nan da nan ya koma siyasa bayan da shugaba Donald Trump ya dora alhakin kan shirin bada takardar izinin zuwa Amurka da ya ce ya ba Sayfullo Saipov damar shiga Amurka. Ya kuma bayyana tsarin shari'a na Amurka a matsayin wasa sabili da tafiyar hawainiya da yake yi. An tuhumi Saipov da aikata laifuka biyu, wanda ya shaidawa jami'ai cewa ya zaɓi kai harin lokacin wasannin Halloween domin ya yi tunanin cewa mutane za su fita kan tituna. Trump ya ce yana son majalisa ta soke tsarin tambolar bada izinin zama Amurka ba tare da ɓata lokaci ba, tsarin da Saipov ya samu ya shigo ƙasar ta Amurka. ‘Yan majalisar Democrat sun kushe kalaman na shugaba Trump jiya, suka ce yana riga marar masallaci wajen cusa siyasa a lamarin a daidai lokacin da jami'an tsaro suke ƙoƙarin gudanar da bincike.
Daga ƙarshe, shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi ta tafi jihar Rakhine ta Arewa, inda aka yi fama da tashin hankali karan farko tun da rundunar soji ta ƙaddamar da hari kan musulmi Rohingya 'yan tsiraru. Kakakin Aung San Suu Kyi ya ce tana kan hanyar zuwa lardin Mongdov da ke kan iyaka daga Sitwe, babban birnin jihar Rakhine, inda ta isa yau da safe. Mayakan Rohingya sun kai hari kan ofisoshin 'yan sanda a Myanmar a watan Agusta, abinda ya sa sojoji suka ƙaddamar da hari a ƙauyukan Rohingya da ya haifar da ƙaurar mutane 600,000 daga garin zuwa Bangladesh. Galibinsu suka yi tururuwa zuwa Cox's Bazar, kimanin kashi 30 cikin 100 na 'yan gudun hijiran kuma ƙananan yara ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana harin da aka kai wa musulmin a matsayin kisan ƙari dangi.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar da kuje da farko, yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari kan irin kuntatawar da ake wa 'yan jarida a faɗin duniya. Daga Ibadan, ga Hassan Umaru Tambuwal da cikakken rahoto.
Ranar 2 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin nazarin ƙuntatawa 'yan jarida. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto mai sharhi a game da al'amuran yau da kullum, wanda ya ce,
"Na farko dai, Malam Hassan, ka sani aikin jarida na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da suka wayar ma mutane kanunsu a Afirka ƙwarai da gaske, kuma su ne ayyukan da suka tabbatar da shugabanninmu na Afirka cewa su sani ba kowane irin al'amari suke na cutar da jama'a kuma su cira ba. 'Yan jarida suna sanar da mutane ga abin da ke faruwa ga gwamnati, ga inda aka yi kuskure, ga inda kuma aka yi ajin ƙwarai. Wannan ya sa mutane su kuma suna auna yadda suke tafiya da shugabanninsu, abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske.
Idan aka auna, waɗanne irin matsaloli ne 'yan jarida ke fama da su a duniya, musamman a ƙasashenmu na Afirka?
To, a duniya baki ɗaya ka sani, duk da ƙasashen da ke faɗan cewa sun waye sun ci gaba, duk da su aikin jarida yana sha musu kai ƙwarai da gaske. Domin 'yan jarida suna sa musu idanu a madadin mutane da suka zaɓe su, shugabanni kuma ka san ba su fari son hakan nan ba. To, a Afirka ka san mu ba mu ko saba da irin wannan 'yanci ƙwarai da gaske ba. Shugabanninmu sun saba ƙwarai da gaske da mulki irin na mulkin mallaka, wato komi shugaba ya yi ba ya son a ce mishi don me ka yi kaza. To, shi yasa a ƙasashenmu na Afirka da yawa 'yan jarida suna wahala, wasu suna tafiya gudun hijira, wasu kuma ana ƙuntata musu, ana ƙuntata ma 'yan uwansu, wasu gidajen kafofin watsa labarai ma ana yi ana rufe su. Irin Najeriya, idan ka tuna lokacin soja, akwai 'yan jarida da yawa da suka rasa rayukansu, waɗanda ma ana tuhumar hukumomi da hannu a ciki, ko da ke tuhumar ce ba shakka ba tabbata ba, amma dai ana tuhumar hukumomi domin suna da 'yancin wajen ba albarkacin bakin su.
Farfesa, duk irin ƙoƙarin da 'yan jarida ke yi na wayewa jama'a kai, sau da yawa ake kame su a garkame, ko kuma jami'an tsaro ma har su kai ga tsare su ko kuma su buge su. Me yake sa jami'an tsaro na sawa 'yan jarida idanu?
To, dole suka sa ma 'yan jarida idanu domin ba su da gaskiya su shugabannin da suka sa waɗannan jami'an tsaro. Suna da wani abu da suke son su boye su rige daga waɗanda suke mulki. 'Yan jarida su kuma suna sa idanu su tabbatar da cewa waɗanda aka mulki ba a ƙware su ba, a zalunce su ba. To, dole suka zama tsakani masu mulki da kuma waɗanda aka mulki. Sannan kuma sai suka zama a madadin waɗanda aka mulki. Wato, wani abu da aka boye waɗanda aka mulki ba su ga ganowa, su suna faɗan shi. Don haka suna laifi da duk wani shugaba da ke son shi mulkin mallaka wanda bai son a tambaye shi. To, sai shi amfani da jami'an tsaro. Domin jami'an tsaro na ƙasa ne, sai shi amfani da su shi ƙuntata ma waɗannan 'yan jarida. Amma kuma da ɗaya daga ƙarshe shi ne sai a fili shi tono. Kuma jami'an tsaro akwai wurare da yawa ƙasashe daga baya suke ta da na sani.
To Profesa, ina mafita ga waɗannan lamura?
To mafita shine jama'a su fito su ba ƴan jarida goyon baya domin suna aiki ne a madadin jama'a.
Profesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto kenan. Shi ko Wahid Adebayo yana ɗaya daga cikin ƴan jaridar da aka kuntatawa.
What Akala was there? Akala called my publisher. I told him that he cannot guarantee my security. So again I was stopped from going to governor's office. The civil defense. They throw my clothes.
Wahid Adebayo yace a lokacin da tsohon gwamna Alao Akala na gwamnan jihar Oyo ya kira mai ginin jaridar sa yace ba zai tabbatar da tsaron lafiyar sa a jihar Oyo ba don haka ya bar zuwa ofishin gwamna su ma jami'an tsaron civil defense sun yaga masa tufafi sun yaga masa ID card Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal. A jiya Laraba ne aka gudanar da wani babban taro a cibiyar nazarin muhimmancin tsare-tsare na ƙasa da ƙasa wato CSIS dake birnin Washington a nan Amurka kenan, inda ministoci daga ƙasashe biyar wanda suka hada da Niger, Mali, Chadi, Burkina Faso da Mauritania suka halarci wannan taro. Abokin aikin mu Abdulaziz Adeli Toro ya samu zantawa da ministan harkokin wajen Niger ga abin da suka tattauna kai.
Na farko akwai iyakan Mali da Mauritania inda za mu sa runduna guda biyu can tsakanin Mauritania da Mali, su ma kan mu bari ɗan ta'adda tunda ka san suna zama nan wurin, ai sun yi zaman kai wa Mauritania har shekara biyar ta wuce, nan ma muke so mu yi aiki mu share duka wannan waje mu hana su mana zama kasu kai mana hariyan nan. Inda aka yi damuwa shi ne tsakanin Mali da Burkina da Niger, nan ma tun shekaran jiya mun fara wani operation ta musamman wanda ake cewa Haubi. Mun fara tafiya Niger can ma mu hana musu wurin zama baki iyakar nan guda uku, tunda in ka lura in suka hoto da Mali ko su shiga Niger ko su shiga Burkina haka ne suke. Yannan kuma iyakar mu ta ƙarshe ita ce tsakanin Chad, can ma za a kai rundunar sojojin Niger da Chad. Don can ma a ce ko ina mun mishi sintiri mun ɗarme shi mun hana musu wurin wala, kaga abin da muke so mu yi da wannan
sura. To tambaya ta ƙarshe, a matsayin ku ministan harkokin wajen ƙasar Niger, ga ganin ku ya kamata a shayo lamarin wannan tashe-tashen kula wannan yaƙi da ta'addanci, wani kira gare ku ga gwamnatin Amerika, wani taimako kuke so gwamnatin Amerika ta yi ma ƙasar Niger?
Ni so nake ƙasashen duniya su san ba ka a yi wallahi a kodayaushe aka yi wurgi ɗan ta'adda za su ci sayu za su zama kuma za su yi fitar na fara da nan kuma yana son mutane su san mene ne yasa ake kashe-kashe mutane a Roma. Albarkacin Roman kwaya ne drobce, ba wai zancen addini ba ne, ba wai zancen kare wata ƙasa ba, ta'a abinda mutane suke so fili suke so don su ci gaba da sai da kwaya suna samu. To ko da yaushe matasa suka san ya yi sauki su samu kuɗi da su je a kashe su, wallahi zai shiga wani sai da kwaya, kuma ko da yaushe ɗan ta'adda kai ma wata ƙasa hanyar suka ci nasara to sai ka ga matasa sun fara shawa abin sun fara zuwa har abin ya girma. Boko Haram haka ta fara lokacin da suka fara kai masu sojawa Najeriya hari, lokacin nan suna kashe suna ɗauka kayansu sai mutane suka yi ta ƙaruwa, suna zuwa daga Chad da Cameroon daga Niger suna shiga Boko Haram suna samun kuɗi ana ba su mota ana ba su mata suna arme ana ba su kuɗi suna sa. Idan ana barin ɗan ta'adda suna samun nasara kaɗan kaɗan haka suke girma har abin ya zama matsala, kuma yanzu shi ne mu muke gudu mu ne muke gudu game da arewan Mali. Idan aka bar su tun yanzu barin ya mace sai kowa san inda suke, kowa san inda ta'adda suke ba, kowa san yanda suke suna samu, kowa san yanda suke suna kai mana haji. Abin da ya nuna kingi shi ne mu yi shiri mu samu sojan nan mu je mu iske su kai misali, saboda sojawan nan 13,000 wanda majalisar ɗinkin duniya ta kai Mali sun ce ba aikin su ba da kun ba su shi, kuma su da kansu ana kai musu hari da rana ana kashe su. Wannan operation ta nuna musamman ba a taɓa yin tsari na majalisar ɗinkin duniya wanda ya samu rashin kashe mutane kamar su.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadi ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji
a gaida Abdulaziz Adeli Toro. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, Abdulrazak Namdas, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sabiu Hassan ya yi tambayoyi, amma a saboda kurewar lokaci, shugaban kwamitin yada labarai Abdulrazak Namdas bai samu damar bashi amsa ba. A saboda haka Malam Sabiu sake maimaita tambayoyinka.
Yau zan ce din menene ginshikin da yasa aka kafa majalisa? Tambaya ta daya kenan. Ni idan an yi shi domin tabbatar da doka, ko me yasa suke bugewa da yiwa mutane rijiyoyin tuka-tuka? Duba da gwamnoni da ciyamoni su ma suna yin irin wannan aiki. Sai tambaya ta uku, zan ce din ina bambancin dan majalisa da kuma shashin zartaswa? Kuma yasa wasu ɗan majalisa kan shafe tsawon shekaru sama da 10 ba tare da an ji ƙirƙirar su ba? Ma'ana ɓangaren keɓe ko a'a, dallantana kuma a ji su sun kai motion haka.
To wannan tambayar shi muna tare. Wannan tambayar shi zai baka ansa. Ai, ya kamata ɗan majalisan da ba a jin ɗuriyar shi ya kamata ku yi ma wannan tambayan ko? To kai
wannan hurumi ne za a ba ma ai majalisa. Mutum baya kawo kansa kare ba, sai jama'a ne za su kada ƙuri'a su kawo shi. In mutane sun amince da wani suna son shi, amma
ina jin baka fahimci tambayar ba. Ni yanda na fahimci tambayar akan cewa akwai wasu in sun je majalisa din za su yi shekara da shekaru ba a jin su. To shi ne na ce ai wannan ba kai ya kamata yawa.
Wannan ba tawa ba tawa ba kai kenan. Ni mutum yana majalisa bai yi komai ba, ai wannan mazabansa ne suke da haƙƙi su tambaya me ya faru. Amma ba haka ba, mu kam dole ne kana majalisa ka yi aikin da majalisa ta tanada kuma aka so ka yi. Amma in ba ka yi ba, to yanzu mazabanka ne za su ɗauki mataki a kanka. Shi ne abin da na sani.
Malam Sabiu ya ansa maka tambayarka.
Yawo da sauran. Idan jama'ar da suka zaɓe su, bi ma'ana sun tafi sun kasance kuma sun gaji da wakilcin su, ma'ana dai inda suka je ba sa kawo musu wani motion wanda zai amfane su kai tsaye, me ya kamata su wa'annan jama'ar su yi? Tambaya ta biyu, shin doka ta ba da damar su wannan jama'ar su dawo da su gida ne? Idan kuma ta ba da dama, wace hanya ya kamata a bi domin a dawo da su? Idan kuma ba ta ba da dama ba, mai yasa doka ba ta ba da dama a dawo da su ba?
To, ka ji tambayoyin nasa?
Na ji tambayoyinsa. Wato, shi ne abin da na faɗa ɗazu. In mutum yana wakilci, in wakilcin nan mutane ba su ji daɗin wakilcinsa ba, wakilcin da mutum ɗin yake yi ba, baya kawo kudurori ko baya taimaka ma al'umma, wannan sai su za su zanna su ɗauki mataki, kila su kira shi. Mu fa ba mu jinka, ba mu ganin kaza me yake faruwa na mataki na farko kenan. Don ya kamata kana ɗan majalisa, kana ɗan komawa gida, kana zanna da mutane ana tattaunawa. Wayansu ba za ka iya biyan bukatan kowa da kowa, amma dai za ka ɗan ji koke-koke wanda ka iya yi ka yi, wanda ba ka iya ba ka ba da hujjoji. Kuma in mutane ba su gamsu ba, dama ai ita kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba da dama mutane ba su yadda ba su yi kiraye. In za ku yi kiraye a dawo da akwai dokokin da za a bi a dawo da ɗan majalisa. Dokokin suna da ɗan yawa, in an ce za a bayani ɗaya ga ɗaya zai ɗauki lokaci, amma suna da dama akwai hurumin nan a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya in mutane ba su da ba. Amma dokokin sai an bi, za a bi har INEC su zanna ciki yadda kwanakin baya ake wurin ɗan majalisa a ce ana so a dawo da shi. To shi ne wannan hanyoyin duka sai mutane sun bi. In ba an bi wannan tsarin ba za a samu matsala. To shi ne wannan kan nina sani ga yadda ake yi.
A takaice Malam Sabiu, abin da yake faɗi shi ne akan cewa su waɗanda suka zaɓi ɗan majalisa ya je ya wakilce su, idan baya ya musu abin da suke so, suna iya sake koma su kada ƙuri'a su fidda shi su zaɓi wani. To sai ɗaya tambayar tasa.
Akwai maganar da na yi, ma'ana dai sun ga abin da.
To ka bari ya baka ansa ko? Bismillah honorable.
No. Da akwai wata tambaya da yake ban batun cewa ana rijiyar burtsatse me yasa ake yin su ko ba haka ya tambayan ba. Akwai magana da yake kamar haka.
Wacce tambayar da zan ita ce ayakan zabe in kasance ɗan doka za a zabe su amma sai su bige da yi wa mutane rijiyoyin burtsatse duba da kuma akwai gwamnoni da ciyamomi da su ma suka yi irin wannan aikin su kuma wa'annan sun kasance ɗan doka ne. Me yasa yake cikin irin wannan?
Ka ji tambaya ta sai yanzu?
Wakilci abu ne da mai nauyi. Banda wakilci cewa ka zo ka yi dokoki a majalisa, dokokin nan ba wai inda kake wakiltan ka je ba, kana dokoki ne ma Najeriya. Aiki zai kama kama ka je ka san waje ma duk da aiki ne na majalisa. Amma tunda wakilci muke yi, za ka tarcewa inda kake wakilci a mazabanka za ka tarcewa ba ma ruwan sha, ba ba maganan ba magani ma asibiti da sauransu. Dan mutanen nan ba wanda suke iya ganin in ba dan majalisa ba, ba su iya ganin minista, ba za su iya ganin gwamna a nan take ba, za su iya ganin chairman na local government na yadda da wannan, amma wanda suka fi kusa da jama'a shine dan majalisa. Shi yasa mutane yawanci ba su ma gane cewa aikin yin doka bane. Wani in ba ka kawo ruwan nan, ka kawo wani maganan asibiti, ka dan gyaran hanya, ka yi wasu ruwan rijiyar burtsatse, in ba wayannan ka kawo su ba, to ba a iya zaben ka ma na biyu. Don suna ga za su ce maka ai baka komai, wane kwanakin baya yayi kaza. Shi yasa a majalisa aka kawo mana abun da mai suna constituency project. A tabbatar cewa ana ba 'yan majalisa dan kudi daidai, ruwa daidai gari. Menene matsalan ka a wannan a mazabanka? In damuwan ka ruwa ne, sai a baka dan kudi wanda zaka je ka sa shi, ka rubuta ka ce kana son ruwa, ruwan nan zaka sa shi ko a ministry ne na ruwa ko wani waje. In an gama, su wannan ministry za su ba da contract, amma kai zaka je ka ba da takarda, ka je ka sa ido ka ga ko an yi maka wannan ruwa. To in ba an yi haka ba, zaka ga akwai yawanci maza ba za su taba ganin samun ruwan ba. Yana da wahala a ce yau gwamnatin tarayya ta kawo wani abu a wannan maza ba, don dakir a sasun ba dai kana da uwa a jindin murhu ba. To shi yasa mukan iya yi, mu yi kokari a samu daidai ruwa daidai gari a kai mu abubuwa a maza ba, don mutane suna cikin wahala. In akwai inda za mu taimaka musu, dole mu taimaka. Shi ne abin da yasa muke yin wannan ayyuka.
Malam Sabiu, kana nufin kenan idan dan gwamnoni suna yi, su 'yan majalisa su daina yi abin da kake so kenan?
Na'am, ai kasancewar su ana zaben su ne ɗan doka ne, aikin su doka ne, sai kuma su zo daga baya su bige da yiwa mutane rijiyoyin burtsatse, wa'anda gwamnoni da ciyamomi su ma duk suka yi irin wa'annan.
To ba a son ƙari dan gwamnoni
su? Bari ba da ansa nan. To ba da ansa nan. Yau ya kamata ya gane cewa jihohi da yawa ba su iya gama biyan salari ba. Local government da yawa ba su iya ba da salari ba. Na yadda a da lokacin da gwamnati na da ƙarfi, wayansu jihohin nan ga abubuwan da suke suna so su. Yanzu gwamnonin ba wayansu suna so su yi aiki, amma ba isasshen kuɗi. Wani ba zai iya biyan salari ba. Local government za ka tarcewa malamai ana bin su salari. Don haka yaushe ma local government ɗin ya iya biyan salari ma na ma'aikata da laye maka ma rijiya? Ba su da shi. A da local government za su iya su yi makolta a cikin gari, su je kasuwa su yi gina kasuwa da sauransu. Amma yanzu duk ba za su iya yi ba. Don haka yau ina matsayina na dan majalisa, zan iya samo wani abu a tarayya wanda zai taimaka ma mutane na. Ba laifi ba ne a yi su, don ina gaya muku duk lokacin da ake kasafin kuɗi a Najeriya, za ka tar yawanci in ka je kowane ministry, in ba minister da wani director da wani person, Allah ya taimake ku kura da shi a mazabanku ba, da kar ku samu wani abu. To don haka in wayanda ma an dauke su an ba su aiki ne kawai kamar appointment, ka zo ka yi aikin minister, wannan civil servant ne yana director, iya yi kokari ya samu wani abu a mazabana. To wai ni da ma aka zabe ni in wakilci mutane, menene laifin da zan je sa bakin ce kawo mini wannan abu kaza in kai ma mutane na? To don haka dole ne a yi taimakon nan, don in ba haka ba dukkanmu za su sanna akwai matsala. Shi ne abin da nake so yi bayani.
Abin da ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Juma Ali kenan da shirin bango. Yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace Assalamu alaikum BOA Hausa, da fatan kuna lafiya. To hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC mun ji kin fara shari'a akan azzalumai. To amma muna fatan ba za ki zamo yar amshin shatan gwamnati ba. Sako daga mutare dan Mu'azu baban Khadija Jikan Kande da Abubakar Sabi Sabuwa da Aminu Kano mai gaida garku. Sai wannan sakon yace to muna fatan rantsuwar kama aiki da sabon sakataren gwamnatin Najeriya Mustapha Boss wanda ya mai gurbin Baba Bashir Lawal da fatan zai gudanar da aikin sa cikin gaskiya da rubun amana. Sako daga Muhammad Musa Dambam Sardaunan matasan jihar Bauchin Najeriya. Shi ko wannan sakon yace Assalamu alaikum BOA Hausa, haba gwamnatin kasar Ghana, wallahi bai kamata kina zuba idanu kina kallon yadda manoma suke musgunawa ƴan uwan mu Fulani makiyaya a kasar ba. Sako daga Karimatu da Mariya, matan Idris mai caji a Yalwa. Sako na ƙarshe kuwa yace Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Dan Allah ku bamu dama a yau domin mu yi kira ga gwamnatin jihar Benue dake Najeriya da su sani hana dokar yin kiwo ga Fulani makiyaya a jihar ba shine hanyoyin samun zaman lafiya ba. Ya kamata ku yi koyi da jihar mu ta Katsina wajen bin hanyoyin sasanci tsakanin Fulani makiyaya da manoma domin samun zaman lafiya a jihar ku. Da fatan za ku sasanta da juna. Sako daga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da kuma Hassan Dogon Faci ba tsari.
Nazir Ahmed Hausawa kenan da da labaran kokunce sakon da kuke aika mana ta email. To kafin mu kai karshe ga gas da takaitaccen labarai.
An gurfanar da waɗansu shugabannin yankin Catalonia na ƙasar Spain a gaban kotu a Madrid yau Alhamis bisa tuhumar su da ake da yin bure da cin amanar ƙasa da kuma zarmiya da ya shafi ƙoƙarin neman yancin Catalonia. Shugaban yankin dai da aka hambare Carles Puigdemont baya cikin shugabannin da aka gurfana a kotun wanda ya shafe mako nan a Brussels ya kuma yi watsi da umarnin da kotun ta bashi da ta buƙace shi ya gurfana a gabanta. Ya yi watsi da zargin da ya ce bita da kullin siyasa ne. Ya kuma ce zai koma Spain ne kawai idan har aka bashi tabbacin cewa za a yi adalci a wannan shari'a. Cibiyar leƙen asiri ta Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa ne Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami 'yan kwanaki kafin shugaba Donald Trump ya isa yankin da ke fama da sabanin ra'ayi. Jami'an leƙen asiri sun shaida wa 'yan majalisa yau Alhamis cewa sun lura ana gudanar da ayyuka a cibiyar nazarin makaman nukiliyan ta Koriya ta Arewa da ke Pyongyang babban birnin ƙasar. Koriya ta Arewa ta gudanar da jerin gwaje-gwajen makaman nukiliya a cikin shekaru nan tare da yin watsi da takunkumin da ƙasa da ƙasa aka kakaba mata. Jami'an leƙen asiri sun kuma bayyana wa 'yan majalisar cewa mai yiwuwa ne wurin da Koriya ta Arewa take gwaje makaman ya samu mummunan lahani.
Domin sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Dr. Musa Ɗanƙyau, babban jami'in fannin koyar da aikin magani na Jami'ar Bingham da danginsa domin rasuwar babansu tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda Ɗanƙyau mai lafiya wanda ya rasu jiya a Gombe. Ubangiji Allah ya ta'aziyya. Yanzu a madadin ita Grace Alheri Abdul da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Amdun wadda ta ba da umarni da kuma injinin mu na yau Aidun Oktun Ibrahim Jarme ke cewa kasance lafiya.